sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da rediyon amfani da Saroniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalo FM a kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Wasu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da daren talata 30 ga watan afrilu Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke saki kawo muku wannan shirin a daidai wannan daren bayan labaran duniya za a saki jin karin bayani kan sakin Zainab da kasar Saudiya ta yi wato Zainab Aliyu za a ji kuma cewa kungiyar rajin kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta yi zargin cewa ana aikata fadi ma wasu yara da mata a wasu gidajen fursuna a Maiduguri sannan bayan labaran duniya har ila yau za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan irin matakan da ake daukawa a Najeriya game da batun sace-sacen mutane shin matakan wato matakan sun wadatar ko kuwa kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa BCPD 2BC 2655 amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum gwamnatin gurguzu ta kasar Venezuela ta faɗa yau talata cewa ana yunkurin juyin mulki da ke faruwa haka yanzu a babban birnin kasar Caracas inda shugaban yan adawar da Amurka ta amince da shi a matsayin shugaban rukon kwarya Juan Guaido ya ce babu gudu babu ja da baya a kokarinsu na hambarar da shugaba Nicolas Maduro daga karagan mulki Dubban masu zanga-zangar sun fantsama a kan titunan babban birnin kasar tare da jin harbe-harben bindiga ya mamaye da sojojin da suke biyayya da Maduro suna fesa masu zanga-zangar ruwan zafi don su tarwatsa su. Wani hoton bidiyo na talabijin ya nuna motar sojojin Venezuela tana tattake masu zanga-zangar da suke jifan sojojin da duwatsu. A cikin hotunan bidiyon da sakonnin Twitter Amurka da ke goyon bayan Guaido ta ce yau jaruman sojoji da jarumai masu kishin ƙasa da kuma jaruman mutane masu goyon bayan kundin tsarin mulki sun amsa kiranmu ya bayyana cewa wannan lokacinmu ne yanzu jihohi 24 na ƙasarmu sun ɗauki hanya babu gudu nasara ta mu ce kan jama'a da na sojoji ya haɗu wajen ganin ƙarshen babakere da kama karya da ake a ƙasar A jiya Litinin kungiyar IS ta fito da wani hoton bidiyo da ta ce na shugabanta ne Abubakar Albagadadi inda yake gabatar da jawabin karfafawa magoya bayansa guwar su tashi tsaye su rama cin mutuncin da aka yi musu na kwace musu daular su ta kasashen Iraki da Siriya Hoton bidiyon bi tsahon kamar mintoci 18 ya nuna madugun na IS zaune ya yi ta matela a jikin wani farin bango dauke da wata zundumemiyar bindiga ga filan lazagaye da shi. An ga Albagadadi yana magana da wasu mukarrabansa 'yan kungiyar ta IS wasu fuskokinsu a rufe suna tattaunawa akan faduwar daular tasu da ke birnin Baghuz da ta kasar Siriya. Kuma suna jinjinawa farmakin da aka kai ranar Easter a kasar Sri Lanka inda mutane fiye da 250 suka rasa rayukansu. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Akwai alamar cewa matsalar tashe-tashen hankula da ke addabar kasar Burkina Faso da ke Afirka ta yamma sai daɗa ƙaruwa yake a kwanakin nan. A cikin watan nan na Afrilu kaɗai mutane sama da 65 aka hallaka a wani ƙazamin tashin hankalin ƙabilanci da ya ɓarke wanda aka ce 'yan kishin Islama ne suka kitsa shi a yankin nasu na Sahel. Sannan ko a ranar Lahadi da ta gabata ta shekaran jiya an kashe mutane hudu tare da wani fada na Krista a lokacin da wani dan bindiga ya auna cocinsu da ke garin Silgadi a cewar hukumomin tsaro na kasar wani hafsan sojan Burkina Faso mai suna Lieutenant Colonel Kanu Kulabali ya ce masifar tashe-tashen hankulan ta zama kamar wata annoba a yanzu a cikin shekaru uku da suka gabata kadai an kai har-hare kamar 230 a sassa daban-daban na kasar abinda yasa Amurka ke fatar mayakan kasar za su ƙara ƙaimi wajen shawo kan lamarin duk da cewa ita Amurka din ta rage yawan nata sojojin da ke kasar Sarkin Japan Akihito ya yi murabus daga gadon sarautarsa don ya mika wa babban ɗansa yayin da yake jawabin nasa na ƙarshe daga fadarsa ta birnin Tokyo yau Talata. Akihito ya bayyana godiyarsa ga mutanen Japan na irin goyon baya da suka bashi na tsawon shekaru 30 da yi a matsayin sarki. Ya ce ya ji daɗi cewa ya samu damar yin aikinsa tare da cikakken goyon baya da kuma yarda daga mutanensa. Yarima mai jiran gado na Ruhito zai zama sabon sarki lokacin da wa'adin mulkin Akihito a hukumance zai kawo ƙarshe a tsakar daren yau. A yau Talata ne mutumin da ake zargi da kai hari a kan wani wurin ibada na Yahuda da ke jihar California ta nan Amurka a ranar Asabar zai gurfana a gaban kotu don a soma mishi shari'a. Matashin ɗan shekaru 19 da haihuwa mai suna John Ernest zai saurari yadda alƙalin kotun zai fayyace mishi laifuffukan da ake zargin shi da aikatawa waɗanda za su haɗa da laifin kisan mutum ɗaya da kuma laifin yunƙurin kashe mutane uku. Hukumomin tsaron Amurka sun tabbatar da cewa an aiko musu wani saƙo yan kunne da ke cewa za a kai wannan farmakin amma saƙon ya zo saura mintoci 5 kacal. Kafin harin don haka ba lokacin da za su iya hana shi aukuwa ɗaya daga cikin waɗanda aka jiwa rauni a farmakin shine limamin Yahudi ɗin Rabbi Yusra Augustine wanda aka harbewa ɗan yatsarsa na hannu a lokacin da ya cira hannayensa a daidai lokacin da maharbin ke buɗe wuta da bindigarsa.
Hafiz Babal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen wasan muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci Attorney General din Najeriya Abubakar Malami da ya dau mataki a dokance na ganin an saki dalibar nan yar Najeriya mai suna Zainab Aliyu wadda kasar Saudiya ta kama ta bisa kuskuren zaton yar safarar kwaya ce yanzu an sako ta kuma har mahaifiyarta wato mahaifinta yayi magana da abokin aiki na Mahmud Lalo. Mun sake kawo muku bayanin da mahaifin Zainab Malam Habibu Nuhu Kila ya yi ma Mahmud bayan da ya fara da tambayarsa yadda yake ji halin yanzu bayan sako Zainab.
To alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Wato ba zan iya fadar halin da nake cikin halin yanzu ba domin ya tace aka kama a bisa wani zargi yau wata hudu kenan amma Allah cikin ikonsa. Yanzu nan da nake magana da kai da minti 10 ba muka yi magana da ita cewa an sake ta tana hannun hukumar embassy na Najeriya.
To kaman waɗannan matakai aka bi wajen sakota?
Na farko dai tunda abin ya faru ni da kaina na fara kaiwa korafi inda aka fara wato ita bidigbidi sama na Malam Aminu Kano ya shigar da korafi na ofishin hukumar da take kula da sha da kuma hana shan miyagun ƙwayoyi wato NDMP. Daga nan su kuma suka yi rahoton su zuwa Abuja daga Abuja aka sake rahoto sannan aka kama waɗanda aka kama har aka kai su kotu kuma dukkan bayanan da aka nuna a kotu sun tabbata an yi domin ni a gabana waɗanda suka aikata wannan laifin na gansu kuma sun faɗa kuma a wurin da suka yi magana duka akwai abubuwan da suka yi akan wannan abin da suka yi.
Da kika ce kayan magana da ta ɗazɗazin nan kaman a wani irin hali ka ji yanayin maganata?
Da muka fara dama dai muna magana kusan kullum muna ba ta ƙarfin gwiwa tana ba mu. Magana ƙarshe ma da ta yi shi ne take cewa ita mun take tausayi domin ta san halin da muka shiga ciki. Amma yau da muka yi magana a yanzu nan da muka yi magana da ita wato magana dai kawai ɗaya ce ki ta ce baba nake mata Zainab. Nace mata Allah ya mata albarka to dai karshe dai duk maganganun mu da kuka suka kare.
To yanzu yaushe za ta dawo gida?
Tunda dai ta zo hannun hukumomin Najeriya na embassy shi za su tuntuɓe mu kuma su gaya mana ranar da za ta taho gida.
To kamar wani irin hali kuka shiga da kai da iyalanka tunda wannan lamari ya faru?
da farkon lamari da ya faru da mun danganta shi cewa babu dan adam din da Allah ubangiji da zai jaraba shi ba to mun dauki wannan abu tamkar jaraba kuma mu karfin guwa da ranar da wani bakin ciki ya taso ma sai mun tuna Allah ubangiji ya ce zai jaraba ba wanda sai mun tuna cewa jarabawa ce amma ba zan iya gaya ma irin halin da muka shiga ba domin ita ce karama a gidan amma ita ce malamar mu
a ƴan Najeriya da dama wannan abu ya karade shafukan sada zumunta dangane da neman ganin an sako ita Zainab kaman ya kaji da kaga yadda aka daukaki abun haka
wallahi ko ajiya ne da jiyale na sai da muka yi wannan muka ce Allah mun gode ma domin ba mu taba daukar cewa mun kai wannan matsayi da jama'a cikin ikon Allah za su nuna alfini da kuma tausayi a halin da muka shiga ba ne wa al'ummar Najeriya godiya Allah ubangiji ya saka kowa da alheri duk wanda ya shiga cikin wannan al'amari Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lahira
to Allah shi kyauta kuma Allah shi kara karewa to kamar yadda aka ji kuma a kungiyar Amnesty International ta yi zargin cewa ana tafka fadi ma yara da mata a wasu gidajen fursunan Maiduguri na jihar Barnan arewacin Najeriya zargin da hukumomin fursunan suka karyata Madina Dauda gare ki
lokacin da yake wa manema labarai bayani a game da rahoton mai magana da yawun kungiyar Amnesty Isa Sanusi ya ce sun kwashi lokaci da dama suna bincike akan zargin da wani fursuna yayi cewa ana yi wa mata da yara fyade a cikin gidan yari Isa Sanusi ya ce abinda suka gano ya nuna cewa lalle ta tabbata cewa abinda ke faruwa da fursunoni mata da yara abin tashin hankali ne da gwamnati ya kamata ta hanzarta daukan mataki
hatsarin da yake faruwa shine waɗannan mutane idan ka duba za ka ga tun asali rikicin Boko Haram din nan shine ya tada musu hankali ko kuma yasa suka shiga halin da suke ciki to fata da ake yi shine idan ka shiga hannun hukuma to akalla zaka zama kana cikin kwanciyar hankali sannan za a kiyaye a kare lafiyarka da kuma mutuncinka to amma idan ya zama na a hannun hukuma ne mutane suke fuskantar irin wannan abun to shine babban tashin hankali babban tashin hankalin da muke hangowa shine mutane zai zama na cewa sun tashi a cikin matukar kunci na rayuwa to wannan abu ne da bai dace ba domin kamar ana karawa ciwo gishiri ne amma abin da ya fita da hankali shine cin zarafi ta fuskar lalata misali ana samun yara maza da ake lalata da su da yara mata da ake lalata da su da manyan mata da ake lalata da su to wannan muna ga abu ne da yake da tashin hankali domin mutanen nan dama can lamarin Boko Haram din nan ya jiga ta su to kuma yanzu a maimakon a ce suna hannun gwamnati sun samu kwanciyar hankali sai gashi irin waɗannan abubuwa suna fitowa
a lokacin da yake nazarin wannan zargi da kungiyar Amnesty ta yi mai magana da yawun ma'aikatar kula da gidajen yari na ƙasa Francis Enobore yayi bayani yana cewa
preliminary investigation that was initiated has shown nothing of such however the investigations are still going including other security concerns
Enobore ya ce wannan bincike da Amnesty ta yi bai zo daidai da namu binciken ba kuma mu ma muna ci gaba da duba halayen da gidajen yari ke ciki kuma a yanzu haka gidan yarin Maiduguri ta daban ce saboda yawan mutane da harkar ta'addancin Boko Haram ya daidaita abin jira a gani shine irin matakin da hukuma za ta dauka na ganin an raba yara da manya a gidajen yarin kasar Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Madina an jima kadan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan matakan da ake daukawa kan masu saci mutane shin matakan sun wadatar ko a'a ga karin bayani to ga dukkan alamu mun dan samu wata irin tangarda saboda wato na'urar mu tana da matsala dan haka kamar da yadda na muku bayani za ku kira wayar mu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan wato halin da ake ciki a Najeriya ga dai ku dandana wannan kafin mu waiwaye ku
kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To malam na kan waya muna sauraron ka.
Hello?
Muna sauraron ka.
To sunana da Asaba mai fata daga Yauri.
To malam da Asaba muna jin ka.
To da farko wannan hali da aka mutanen Najeriya suka samu kansu a ciki dangane da matsalar kidnapping sai mu auna akan mizani. Shin wannan abin ya ta'azzara ne ko ya ragu? To idan ya ta'azzara to gaskiya matakan da aka dauka ba su wadatar ba. Saboda haka ina kira ga gwamnatin Najeriya a dauki matakin da ya dace. Wallahi tallahi arewacin Najeriya ya shiga wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A sace mutum a ce ba a sakin shi sai an kai ga gwamnatin ko kuma gidansa. To gaskiya fi sabilin Allah ya kamata gwamnati ta dauki matakin da ya dace. Wannan abubuwan arewacin Najeriya kawai ya shafa.
To wasu na ganin idan aka daina biyan shi wannan wato kudin da ake ba su, wasu na ganin idan aka daina biyan kudin fansa abin zai sauki, kuma in aka dau wato aka in ana musu hukunci mai tsanani shi ma zai sauki. Shin ya menene ra'ayinka?
Ra'ayi na kudin fansa nan wallahi dole a biya su, domin idan ba a biya ba babu mai da aka kashe dan uwansa.
Dan haka to ina mafita idan muna jin ka.
Da musulminmu da kirista wanga abu jarabawa ne Allah ya auko mana a Najeriya, mu duku ba wurin roƙon Allah babu abin da ya gagari Ubangiji. Mu yi ta addu'a ba dare ba rana insha Allah za mu kawo ƙarshe wannan alamari. Duk kuma masu yi su ji tsoron Allah su san cewa akwai rai akwai mutuwa. Duk wanda suka kashe ba tare da haƙƙi ba wallahi wallahi gobe kiyama akwai hisabi.
To
fata za ku tashi lafiya.
To mun gode sosai da ra'ayinka. Ba daga nan bari mu je mu katsina wake kan layi a katsina.
Kana magana da Bitir baka auren auta ƴan albasa Katsina.
Lallai kan. Me ne ra'ayinka?
Ra'ayina gaskiya kamata kan a dauki mataki sosai saboda wannan kina son in yayi yawa. A ce ni an ba da kudi ya kamata a rika. A hana ba da kudin mu ga abin da za su yi saboda wannan ba da kudi shike jawo ko da shi ana ƙara samun ko a ina saboda kuma muna kira gwamnatin tarayya a sa matakai tsare wanda ya kamata a dauka mai ƙarfi. Assalamu alaikum.
To daga Bitir. To bayan hana ba da shi wannan kudin akwai wani mataki kamar tsananta hukunci da kake ganin shi ma zai taimaka?
Ya kamata kuma a sanya ma'aikata a sai aiki akan a wurare daban-daban wanda ya kamata ba wai gwamnati kullum suka ba ta sai wannan aikin ba. Mun kanmu talaka ya kamata mu fito mu ba da ra'ayinmu a wannan fili saboda ba gwamnati kullum suka ba ta a ce an ban mu wannan dama ba. A'a mun ma an musu fata da gwamnati sa tsaini sosai a kan wannan abin.
To mun gode sosai. Daga Katsina bari mu je mu Kaduna. Wake kala ya Kaduna?
Bayan Salman ki garba barka da lafiya.
Barka kai ma da haka mutuna.
To suna na Musa ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Haka.
Ibrahim Talmashi gaskiya wannan abubuwa fa muna gaya ma gwamnati jami'an tsaro a hasashen da muke gani gaskiya abin yana kwangabe yana baya ko kuma ce abin yana ƙara ta'azzara. Kuma muna gani fa yanayin canjin yawan matasa ne ko al'umma da ba aiki suke jefa kansu. Mun ba wa gwamnati shawara a kafan nan naku mai albarka cewa matasa na zaune ba aiki ana jami'an tsaro baya ba su isa ba. Me ji ana ne a yi ba matasan nan a sa su a jami'an tsaro fannin soja da custom da waye su tare ƙasar. Saboda Allah sai dai a kwashi kuɗi a je a biya sanatoci miliyoyin kuɗi wanda ba su aikin komai da matan za a ɗiba a ba su yi aikin su tare ƙasar amma an naɗa hannu. To wallahi ba mu so me yake zato na alheri ga wannan gwamnati da muka zaɓa. Kullum mu ne mata zaton za ta iya wani abu ne kuma muna sa ido da roƙon Allah ya ba ta nasara. Allah sa mu dace.
To mun gode Murtala. Kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayinku ne game da to har yanzu dai mun makale a Kaduna ɗin wake kan layi a Kaduna har ila yau.
Rami Neman da kanwa dai kan lori.
Muna sauraron ka amma ka ɗaga murya.
to Uganda na gwamnati tana yin kokari ta wannan abin ya riga yayi yawa ne sai dai kuma addu'a ne da mutane suke ta fada shi ne kamata a sai gaskiya magana abin yayi yawa
to kana ganin idan
Allah
kana ganin ba wasu matakan da idan aka dauka za su wato rage yawan abin da tunda ka ce yayi yawa
gaskiya kin ji sun fahimta nan ma ba zai taimaka gaskiya magana shi ne a daure kawai in kwana mutum ya kare a baki da shi kawai
to mun gode
mukaddara
mun gode da wannan ra'ayi naka har yanzu dai ga wani kan layi wake kan layi layo
to sunan na Hassan Suleiman zangon daura kuma sai
to muna sauraron ka
eh abin da ya dace a hukumance kyautu hukuma ta tsaya ta dage kyautu ta jami'an tsaro da makamai da kuma kudade wanda ake wasu alawo domin sa duk rubutu su samu karfin guwar yin wannan aiki da yake da tsadanci nan da ake
to mun gode sosai bari mu je mu Katsina wake kalla ya Katsina wake kalla ya
kana magana daga hane
to Muhammad muna jin ka
yawa gaskiya a fannin tsaro ya kamata taya gwamnati addu'a sosai
me kaga ya kamata a kuma yi bayan addu'a
gaskiya muka yawa ba
muna jin ka
eh hello
ya muna jin ka muna sauraron ka to da alamar layin ka ya yanke to bari mu je mu jihar Niger wace kan layi a jihar Niger
Baba Hassan ne daga jihar Niger
to muna jin ka Baba Hassan
to ni shawara ta da nake son gaya ma shugaban kasa Nigeria kana ji magana
ko eh
ba abun da ya gagare ba abun da ya gagare Allah
haka
wannan dillo nan ina so shugaban kasa Buhari ya kara malamin Nigeria ya kara pastorin Nigeria a ta addu'a duk wanda yake azaga musiba a kasan nan kana ubangiji Allah ya tona masa asiri amma sai so da ya kasa wannan ya kasa mu duk wannan ne tilifi talmu ne talakawa mutane yan Nigeria ne masu kidnapper na ai wurin mutane suke yan kauyen nan sun san su ha kullu a ce wannan ne ni dai a fito shugaban kasa ya fito ya raba wa kowa addu'a ta yi wallahi kuma za ku ga abin da Allah zai yi
to kana ganin hana kudin fansa zai taimaka
wallahi zai taimaka kana ji maka idan ka tsaya addu'a mai masu kudin fansa ma ba gane su saboda Allah ya tona musu asiri dukan su
to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Zaria wake kalla a Zaria to bari mu koma Niger wake kalla a Niger
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kana magana da Sufyan mai kwarya guda shirin lokacin zaman Niger state
muna jin ka Malam Sufyan
maganan abin tsari da aka ce an dauka na tsaro ana tunanin an ga galaba ko ba galaba ciwo da yake alamar warkewa shi ne ake cewa da sauki wannan al'amarin kullum aka kwana aka tafi abin nan gaba yake to ina maganan dabaru da za a ce kaga maganan dabaru shi ne kamar yadda Musa Lakabi ne faɗi a ɗebi yara matasa muna da su a sa jami'an tsaro su kare yawa kuma aikin da suke yi su wani mutane suke wani sa'adarci mutane ne kamar kowa kuma suna su zauna a gidajensu to a zauna da su a fahimci juna kuma a ba su aikin yi ba za su shiga wannan matsala ba in ina ga kamar wannan shi ne mafita a Najeriya a zauna da mutane a fahimci juna da su a ba su aikin yi malam murtala malam a tabbatar musu da sun samu ayyukan yi sun samu mallaha a Najeriya amma abin nan ci gaba yake yi
to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka har yanzu dai ga wani kan layi muna sauraron ka malam to da alamar layin ka ya katse to mun gode ma kowannen ku da ya bada gudumawa da fatar za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice wasanni a takaice
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da teburin wasannin kwallon kafa na Super League na Jamhuriyar Niger inda ake a mako na 18 kuma an goga sosai espoir ta da magaram Zandar ta Shahi AS Guard National ta Niger ta ci da nema sai AS Police da Tallele Akuka na Football Club ta Arlit ta ci 3 da nema yayin da Salis Sporting Club ta wa Urana ta Arlit 2-1 AS Fan da AS Ninjelek akai 1-1 sai Shongorzo ta Maradi ta wa AS Duan 1-1 Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta Maki Racing ta yamai da ci 3 da nema yayin da AS Unidev ta shaka shi da hannun GS Tawa da ci 1 da nema a teburin wasannin kwallon kafa na Super League 1 ta Jamhuriyar Niger AS Unidev ta Manpetre ita ce ke kan gaba da maki 44 yayin da AS Police ta ƴan sanda take ta biyu da maki 36 AS Guard National tana matsayin ta 3 da maki 33 sai Salis Sporting Club tana ta 4 da maki 30 GS Tawa ta farfado domin tana matsayi na 11 yanzu da maki 15 yayin da Akoka na Football Club ta Arlit take ta 12 da maki 14 Espoir Zandar tana ta 13 da maki 14 sai Irana Football Club ta Arlit tana matsayin ta 14 kutal da maki 12 kacal dudde a Jamhuriyar Niger yanzu haka a garin Bambai albarkacin nadin sarautar Basaraki na 12 na wannan garin Malam Alhassan Ahmed ana ci gaba da fafatawa a kofi na kokowar gargajiya na shagulgullen bikin kuma ƴan wasan kokowar suka fito daga sassa daban-daban na Jamhuriyar Niger su 60 ne suka soma wannan gogawar wadda za ta kare a nan zuwa ƙarshen wannan makon da muke ciki a can kasashen Turai kuma ana ci gaba da goga yanzu haka tsakanin Tottenham da kasar Ingila da Ajax ta kasar Holland a neman cancanta shiga wasannin kwallon kafa na final na Champions League na Turai na wannan shekara a daidai wannan lokaci Paris Saint-Germain ta kasar Faransa tana wasan cika gurbi na teburin wasannin kwallon kafa na Ligue 1 Conforama na kasar Faransa PSG din dai tuni ita ce ta zaman to zakara na shekara ta 2019 na wasannin Ligue 1 na kasar ta Faransa a wani labarin na daban dan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta Olympic Lyon ta kasar Faransa da kungiyar ta sai sama da watanni 18 da suka gabata daga hannun club din Amiens da ke buga a rukuni na biyu akan kudin da suka kai miliyan 10 na euro kawai Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger
to ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a taƙaice
Gwamnatin gurguzu ta kasar Venezuela ta faɗa yau Talata cewa ana yunkurin juyin mulki da ke faruwa yanzu haka a babban birnin kasar Caracas inda shugaban ƴan adawar da Amurka ta amince da shi a matsayin shugaban rikon kwarya Juan Guaido ya ce babu gudu babu ja da baya a kokarin su na hamɓarar da shugaba Nicolas Maduro daga karagan mulki A jiya Litinin ne kungiyar IS ta fito da wani rahoto wani hoton bidiyo da ta ce na shugabanta ne Abubakar Albagadadi inda yake gabatar da jawabin karfafawa magoya bayansa gwiwa su tashi tsaye su rama cin mutuncin da aka musu na kawo na kwace musu daular su ta kasashen Iraki da Siriya
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyar mu ga Malam Aminu Baba Yaro Maude da ƴan uwansa da ma masarautar Zazzau gaba ɗaya saboda rasuwar mahaifin Aminu wato sarkin dawakin Zazzau Allah ya rahamshe shi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti Daniel Brown da injiniyan mu na wannan lokacin da Ellison ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe